دعوته واستنى بسنته الى ميد الباي هكا يان اوا السلام عليكم ورحمه الله بركه مد سدوا ا wannan yammaci na talata wanda ya dace da 11 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 3 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tike ne a ƙarshen aya ta 30 zamu fara daga kanta yau sai mu bi da abin da zai biyo bayan ta insha Allah kafin haka akwai tambayoyi a takeice mai tambayar farko yana nuna ko tana nuna cewa asalin iyayenta mutanen kasar Libya ne ko mahaifiyarta yar Libya ce mahaifinta ko mutumin nan to suna zauna a nan tare da mahaifin da mahaifiyarta a haɗe sai aurensu ya mutu sai uwar ta koma kasar Libya da zama dama can ne kasar su daga baya sai Allah ya karɓi rayuwarta to kuma sai take son ta je ko yake son ya je tunda a cikin tambayar ba bayanin cewa mace ne ko namiji wato yake son ya je can Libya din walalla din ya yi ta'aziyya ga dangin mahaifiyar amma mahaifin kuma ya hana shi tafiya shi idan ya je ba tare da izinin mahaifin ba yayi laifi in dai har sada zumunci za ka je don ka sada zumuncin ƴan uwan mahaifiyarka a sanadiyar da suwarta ka jajinta musu mutuwar ku yi wa juna jaje wannan babu laifi ko da mahaifinka bai yarda ba tunda ba ya da hujja na ya hana ka wannan zumunci zumunci abu ne mai girma uba idan sun rabu da mahaifiya kada hakan ya sa ya hana ƴaƴa su je wajen mahaifiyarsu ko kuma ita mahaifiya ta hana ƴaƴa su je wajen ubanta ko wajen dangin uba wajen dangin ubansu wannan kuskure ne da waɗansu suke yi dan saboda kila wani abin da uwar ta yi lokacin da take da rai sai ya huce akan yaya wanda wannan ba daidai bane ba fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wato yanke zumunci wani nau'i ne na fasadi a ban kasa Allah ya tsare mu wannan ke cewa daukan jinin mutum a asibiti domin yin wani gwaji yana kare azumi daukan jini a asibiti don yin wani gwaji baya karya azumi haka mutum ya yi tuntube ya fadi ya dauje a jikinsa ko ya ji ciwo jini ya fita wannan ma baya karya azumi fitar jini daga jikin dan adam baya karya azumi kai bayani akan tarbi cewa baya da asali a cikin addini to amma akwai wani littafi mai suna Aljawi lil Fatawi ina jin Alhawi ne kasa dugo a karkashin jimin sai ka cire wannan dugon Alhawi lil Fatawi na malam Abdurrahman ibn Abubakar ibn wane ne As-Suyuti ya nuna cewa tarbiyya yana da asali cikin addini ai banda wannan shi littafin Suyuti ya ce ba maulidi ma kuma addini ne amma ya yadda kirkiro shi aka yi ce amma kuma babu komai addini ne wannan yana ɗaya daga cikin kurakurai da malamai suka ci gyaransa mu muka karanta muka gani dan ire-iren mu bamu isa mu ci gyaran Suyuti ba dan babban malami ne an sallama masa a fage da dama na ilimi yana da mahasin da yawa yana da hasanat da yawa amma kuma ba masumi bane ba yana da waɗansu kurakurai da yayi na ilimi wanda malamai sa'anninsa wanda suka yi zamani da shi ko wanda suka zo bayansa suka bayyana suka faɗakar dan a gani a kauce musu har akwai wanda suka kausasa harshe akan wannan littafin Alhawi lil Fatawi suka ce kamata ya sa musu na Alhawi lil Balawi wato littafin da ya tara bala'ai saboda bidoyi da dama da ya giggina a cikin littafin ko waɗansu kurakurai na ilimi amma fa kar ka manta kamar yadda na faɗa Imamu Suyuti malami ne ko shakka babu malami ne a lugha malami ne a tafsiri malami ne a wani bangare na ilimin hadisi kuma Ubangiji ta'ala ya sanya albarka a littattafansa dan sun yaɗo a ban ƙasa yanzu ko da Jalalai ne kadai yaɗuwar Jalalai ne a duniya wanda malaminsa ya rabi shi ya zo ya karasa rabin yaɗuwar Jalalai ne a duniya ai kusan duk har waɗanda suke mubalaga cewa duk inda rana ta je to Jalalai ne ya je wurin sai dai in ba musulmi a garin kaga Allah ya sanya albarka a wannan littafin ka duba littafinsa kuma al-itqan fi ulumil qur'an wanda aka karrara shi a faculty na qur'ani a jami'ar musulunci ta Madina ka duba littafin tadribin rawi cikin maslahul hadith shi ma da yana cikin muqarrarat wato littafan da ake karantar da su a kulliyatul hadith a jami'ar musulunci ta Madina da littafai da dama da yi waɗanda suke da albarka da kuma ilimi a cikin su kuma ana amfanuwa da su amma dai kowane mutum akan dauke shi ne a dora akan ka'idar da Imam Malik bayar kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr fasara ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowane mutum a ban kasa ana iya daukar maganar sa da ta dace da daidai a karba, wanda kuma ya kuskure a kyale masa kayan sa yace sai mu abucin wannan kabari, ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimta. Da haka ya dan uwa, wannan littafi na Suyuti haka ne abinda ka faɗa, akwai shi a ciki, amma kuma bai nuna cewa abin yana da asali cikin addini ba, kamar yadda ya kawo maulidi ko bai nuna maulidi yana da asali ba, shi da kansa yace maulidi din bid'a ne, kirkiro shi aka yi, amma kuma yace a cigaba da yi, kaga ba za a biye masa ba kan wannan maganar. Wato duk wanda yake magana ta ilimi akan maulidi, duka ijma'i akai, ba inda aka saba, da wanda yake inkari, da wanda yace ai duk sun yadda bid'a ne, sai dai wanda suka ce kar ai sun ce dan manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala, wanda suka ce ayi suka ce akwai bid'a mai kyau, bid'a ne amma mai kyau. Amma ittifakin bid'a ne, kowa ya sallama. Jahilai waɗanda suke magana da ba da ilimi ba su ne suke cewa maulidi addini ne, ko su ce ba bid'a ba ne. Amma duk malami ya yarda maulidi bid'a ne, duk malami wanda zai, wanda duniyar ilimi ta san shi, wanda baya da son zuciya. Mace sai take yawan ganin aljanu, to yaya za ta yi? Yadda za ta yi shine ta rinka yawan karanta Alkur'ani, ko kuma a karanta mata Alkur'ani a matsayin rukuya. A samu wani malami mai tsoron Allah, mai kwatanta gaskiya, mai kwatanta bin sunnar annabi, ya karanta mata Alkur'ani. Karanta wa mutum Alkur'ani na taimakawa wajen kore aljanu daga jikinsa. To waɗannan su ne takaitattun tambayoyin da muke tare da su. Za mu tashi a inda muka fara a jiya. فإن الله تعالى وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وتؤاية 30 كنان تكين سورة التوبة. قال بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
ابن جرير الطبري يا رويتو حديثي دسن ديكي كاوازوا عبد الله بن عباس قال يتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام بن مشكم ونعمان ابن أوفا وشأث ابن كيس ودنا متاني بداؤك واندسنا تكنشو قبنين يهوداوا سنزو وجن النبي ومالك ابن الصيب دنه دنسو شين مالك ابن الصيب فقالوا سكتي كيف نتبعك وقد تركت كبلتنا تايا زامو بقى الدين انكا قاشكا برع الكبل رمو دا كنا كلم بيت المقدس كنا صلى ينزوك مكاجويا كنا كلم مكة كنا صلى تايا زامو بيكا فأنزل الله في ذلك من قولهم sai ubangiji ta'ala ya saukar da wani sashi na zancen su wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai karanta musu su ji su san wahayi ake musu shine wannan aya wa qalat lil yahud uzair ibn allah yahudawa suka ce uzair dan allah ne wa qalat in nasara al masih ibn allah haka su kuma krista suka ce annabi isa wanda shine al masih dan allah ne lafazin al masih wannan kalma ta yi tarayya da almasihu dajjal wato akan cewa dajjal almasih akan ce da annabi isa kuma almasih sai dai malamai suka ce shi annabi isa masihul baraka ne wato almasihu ne wanda yake dauke da albarka amma kuwa wancan kuwa masihu ne wanda yake na alkhusran wal khasara na tabewa da hasara sannan an cewa annabi isa almasihu li'annahu yamsahul marida fa yabra bi iznillahi ta'ala yakan shafi mara lafiya sai mara lafiyan ya warke da iznin Allah yamsahul mauta fayuhyuna bi idhnillahi ta'ala fayahyuna bi idhnillah yakan shafi matattu sai su rayu da iznin ubangiji kaga almasihu din kenan amma shi ko dujjal an ce musu na almasih li'annahu yamsahul arda bi kadamaihi wato yana shafar kasa da tafin kafarsa abin nufi zai kai ya komo ya karade ko ina cikin duniya sai kafarsa ta je in ban da gari biyu Makka da Madina zai ishe mala'iku suna gadi ba zai iya shiga ba to dan haka wancan dan haka aka ce masa almasih annabi isa kuma dan wannan aka ce masa almasih dan haka suke ce annabi isa masihul huda wancan kuma su ce masa masihul balala an gane ku wa qalat in nasara almasih ibn allah kirista suka ce wai annabi isa dan allah ne sai allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wadannan zancan suke dan da suke fada da baka wanda yake babu kamshin gaskiya a cikin sa yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl suna kamancece ne da maganar waɗanda suka kafirta a da waɗansu malamai suka ce waɗanda suka kafirta a da ana nufin iyayensu da kakanninsu waɗanda su jikokin suka gaji aqidar daga wajensu. Waɗansu malaman suka ce a'a ana magana wato ana nufin waɗanda suka kafirta tun da, ma'ana kafiran Makka, domin a cikinsu akwai waɗanda suke jingina ma Allah ɗa ko ƴaƴa. Dan kafiran Makka suna itikadi, suna kudurin cewa da Jibril da Mika'il da ragowar mala'iku dukansu banat ne, ƴaƴa mata ne, sannan baya ga haka kuma ƴaƴan Allah ne. To kaga kenan, idan su Kirista da aka ba su littafi wanda ya kamata su kauce wannan aqidar, sai kuma su ma suka gina akai. Su Yahudu da aka biyo littafi wanda ya kamata su kauce wannan aqidar, sai ma suka gina akai. Kaga ya zama qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla allazina kafaru min qabl. Sai ya zanto anan gurin zargi ne ake yi ga Yahudawa, tunda akwai littafin At-Taura a gare su wanda wahayi ne na Allah, wanda ya aikowa annabi Musa alaihi salam, kuma annabawa da dama suka zo suka jaddada yin aiki da ita, ciki har da annabi Uzairu. Dan yahkum bi annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah. Sannan kuma su kansu wato ainihin nasara, waɗanda an saukar da linjila ga annabi Isa dan ta zama shari'a, kuma ta kunshi tauhidi da kadaita Allah, amma tare da haka su yarda mutanen Makka maguzawa su yi musu barbarar wannan aqida ta danganta ma Allah ɗa, kuma su yarda. Kaga ya zama abun dandi. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla allazina kafaru min qabl allati qatalahum Allahu anna yufakun, wato halaka ta riske su, halakar Allah za ta hau kansu. Anna yufakun, ta yaya suka bari ake kautar da su daga tafarkin gaskiya. Aya ta gaba,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu wa amma yushrikun.
Ubangiji ce ittakhadhu ahbarahum, lafazin ittakhadhu, wannan wawul jam'i din dake ciki tana komawa ne zuwa ga Yahudu da kuma Nasara, wato Yahudawa da kuma Kiristoci. Ittakhadhu, sun riki ahbarahum, malamansu, ubanahum, da masu yawaita ibadar cikinsu. Domin lafazin ahbar jam'i ne na kalmar alhabru, idan an ce alhabru malami ko masani, akan yi wa hawun din fataha a ce alhabru, akan kuma yi mata kasra a ce alhibru, kowanne ka faɗa a larabci yayi. Kamar yadda arruhban jam'i ne na arrahib, idan an ce arrahib a larabci ana nufin al'abid alkhashi', wato mutumin da yake mai tsoron Allah, ko mutumin da yake mai yawaita ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu ahbarahum, sun bi masanan cikinsu, wa ruhbanahum, da masu yawaita ibadar cikinsu, suka rike su a matsayin arbaban min dunillahi. Arbab jam'i ne na rabbu, wato sun rike su a matsayin alloli ba Allah ba. Wal masiha ibn maryam, kuma sun rike annabi Isa shi ma a matsayin Allah banda Allah subhanahu wataala. Ma'ana sun yadda da Allah a matsayin babban Allah, amma kuma sun sanya masa kishiyoyi, annabi Isa Allah, sannan su Yahudu Uzairu ma Allah, sannan kuma wato ainihin malamansu da suke biyewa su ma da alloli ne, haka kuma masu yawan ibada da gudun duniya da tsantseni a cikin rayuwarsu wai su ma da alloli ne. Shine ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam. Ubangiji ta'ala ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu, wa ma umiru, ba umarce su da komai ba, illa liya'budu ilahan wahidan, sai kawai su bautawa Allah abin bauta guda daya. La ilaha illahu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, subhanahu amma yushrikun, tsarki ya tabbata gare shi. Abinda ake nufi da tsarki ya tabbata gare shi, kamala da cika ta tabbata gare shi. Kamala kishiyar na kasa, babu wata na kasa ta tare da Allah. Jingina masa ɗakuwa na kasa ce, haka jingina masa mata na kasa ce, jingina masa abokin tarayya din na kasa ce. Domin mai mace yana da bukatuwa zuwa ga matarsa, mai ɗako ƴaƴa yana da bukatuwa zuwa ga ƴaƴansa. To jingina ɗa ga Allah ya zama jingina ma Allah na kasa da tawaya. Shi yasa ya ce subhanahu, ya tsarkaka, amma yushrikuna daga abin da suke taran yashi da shi su hada shi da shi a matsayin da a matsayin mata a matsayin abokin tarayya. To kaga wannan aya tana nuna zargi a gare su don sun riki malaman su da masanan su. Wato lafazin ahbar malamai suka ce yana koma zuwa ga Yahudawa tunda su ne suke baiwa ilimi muhimmanci sai dai kuma kash ba sa aiki da ilimin. To su kuwa mabiyan sai suke dauka ai malam wani ba zai mankariya ba dan haka gaskiya zai fada mu. Su kuma malaman akwai son zuciya ta tare da su ta yadda ba za su fada musu gaskiya ba. To sai mabiyan suka riki malaman sai malaman suka kai su suka baro. Amma su Nasara ko Kirista su babu ilimi da yawa a cikin addinin su. Dan ba za ka samu wanda ya haddace Bible ba irin yadda zaka samu mahaddatan Al-Qur'ani. Yanzu a nan garin Maiduguri kawai a ce gaggan mahaddatan Al-Qur'ani ba za su kidayu ba. Amma ka kawo mahaddacin Bible a kakkaf din Najeriya kila ba za ka samu ba. A kakkaf Najeriya. Amma yanzu kowa nan masallaci idan aka ce kawai ana son zunzurutun mahaddatan Al-Qur'ani mafi karanci a samu 100 ko 200 ko 300. Wannan shine kikkiawan zato na ga waɗannan fuskoki masu albarka da ke gabana. Da su da na wajen. Da su da na wajen. Lallai akwai gaggan mahaddata ko shakka babu. Alama a nan gurin shine duk inda naja aya ba daidai ba akan mai da ni kan daidai. Idan ne kuskure saboda mu'jiza ta Al-Qur'ani. To wanda su ko ba za ka samu mahaddata littafin su ba tare da su. To wannan yasa ilimi ba da yawa a cikin su. To tunda ilimi ba da yawa a cikin su sai suka furuɗuwa da mai gudun duniyan cikin su. Cikin su duk wanda yake da gudun duniya. Baya cin mai kyau, baya cin mai kyau, ya ƙi ya aure. Kaga alamar gudun duniya kenan. Yana tafiya kafa ba takalmi, kai ba hula. Alamar gudun duniya kenan. To sai su rudu da shi. Su dauka cewa wannan shine babban titi express zuwa ga Allah. To shi kuma sai kai sai ya baro. To shine sai Allah ya zarge su gaba daya. Waɗancan sun riki malaman su, waɗanda ba tsoron Allah ta tare da su. Waɗannan ku sun riki jahilan masu ibadar cikin su. Dan abu daya kadai baya tsirar da mutum. Ilimi ba tsoron Allah baya tsirar da dan adam. Tsoron Allah ba a garwaya da ilimi ba baya tsirar da dan adam. Ina fata an fahimta. Khushu'i da zuhudu da gudun duniya kadai baya tsiratar da mutum. Dan inda wannan ne kadai zai sa mutum ya tsira da su Aflatun da su Aristotelis manya-manyan arnan nan na daular Girkawa su suka fi kowa gudun duniya. Amma kuma kowa ya san cewa ba akan tafarkin musulunci ciki ba. Da haka tsantseni da gudun duniya ba shine alama ta mai tsoron Allah ba. Mai tsoron Allah a ga tsantseni da gudun duniya garwaye da ilimi tatattan ilimi. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi. Ilimin da ya ginu akan littafin Allah da sunnar Annabi bisa ga fahimtar magabata na gari. Fatawa idan ka kawo aka ce waye magabacin ka, ka ce Abubakar, Umar, Usman, Abu Huraira, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas. Amma ka fassara aya a ce ga yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara, ka ce ni ba ruwana da shi, ga yadda ni na gane. Kowa ya san wannan ba maganar ilimi kake, magana ce ta jahilci tsantsa. Dan ka'ida sai ka bi inda waɗancan suka bi sannan ka tsira. Fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikuhum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Wallahi tallahi duk abinda zan dauka ko ka dauka ko mu dauka a matsayin addini yau wanda bai samo asali ba daga sahabban manzon Allah ba zai taba zama addini ba. Magana ce da Imam Malik yake faɗa da larabcin ta, ni na faɗa yanzu da Hausa, yace malam ya kun fi zalika li yawmi dinan la yakunu li yawmi dinan. Abinda bai zama addini a wancan ranar, ranar da sahabbai suke da rai, to ba zai zama addini ba a yau a ranar da shi Imam Malik yake. Kuma duba daga lokacin Imam Malik kuma zuwa yau, kaga dabe yake da lokacin annabta, dan shi tabi'u tabi'ina ne, daga shi sai tabi'i sai sahabi. Amma yace a lokacin sa duk abin da ba a lokacin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai, to ba zai zama addini ba a zamanin sa shi Imam Malik. To yaya mu kuma yanzu abin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai ya zama addini mu yanzu a lokacin mu a nan garin Maiduguri? Dan me ina fata an fahimta. Saboda haka kar mutane su rudu da malamin da bai da tsoron Allah, kar mutane su rudu da mai gudun duniya wanda babu ilimi ta tare da shi jahili ne. Kuma ka san inda jahilci yake da yaudaran mutane. Jahilci yana da wata matsala guda daya. Yanzu idan na tambaye ku menene jahilci, sai ku ce mun me? Rashin sani ko wanda baya da ilimi. Wannan haka dai waɗansu mutane da dama suke faɗa, amma waɗansu daga cikin malamai suka ce rashin sani ba shine jahilci ba. Ka fahimci kuskure kana tsammanin daidai ne shine jahilci. Ka ɗauki kuskure ka mayar da shi daidai, a ce dawo ka ce ba zan dawo ba, haka na fahimta, wannan shine jahilci. Domin wancan na farko rashin sani ya zama shine al-jahilul basir. Wannan ko wanda ya fahimci kuskure yana tsammanin daidai ce, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to shine al-jahilul murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba to wannan shine jahilcin da yafi muni dan haka ya ɗan uwa musulmi duk ilimin mutum in baya da tsoron Allah baya zama abin koyi duk yawan ibadar mutum da gudun duniya da zai nuna a fili in babu ilimi tattare da shi ba akan mizanin Qur'ani da hadisi ya tsorata kawarsa ba da gudun duniyansa ba da zuhudinsa ba wannan shirme ne su Aplatun sun riga shi su Pythagoras sun riga shi su Aristoteles sun riga shi manya-manyan arna a daular Girkawa sun riga shi idan ka dawo kuma tarihin musulunci falasifatul islam da ake cewa falasifatul islam wanda musulunci baya da malaman falsafa amma tajawuzan kamar yadda wadansu suke faɗa irin su Ibn Sina irin su waye duk sun riga irin waɗannan gudun duniya amma kowa ya san cewa gudun duniya su shirme ne tunda suna nesa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka karka rudu da malami sai yana da takawa karka rudu da mai yawan ibada sai yana da mai sai yana da ilimi mai yawan ibada jahili karka rudu shi ba ta lokacin sai ki malamin da baya da takawa kuma karka rudu shi baya da tsoron Allah karka rudu shi ba ta lokacin sai ki sai mutumin da ya goma tsakanin ilimi da tsoron Allah da wannan ne al'ummar manzon Allah tai fifiko akan sauran al'ummomin baya yahudu sun girmama ilimi kuma suna da shi kuma Allah ya bada shaidu suna da shi alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq Allah ya bada shaidar suna da ilimi amma ba su yi aiki da shi ba dan haka bai tsira da su kuma ba su kuma waɗannan jahilai ne ba su da ilimi saboda haka da ba su da ilimi su nasara su kuma sai Allah ya sa musu suna ad-dallina fatattu to kuma sai ake san kai ka tsaya a tafarki na tsakiya ilimi aiki aikin da ke nan bangaren sai ka dauka ilimin da ke nan bangaren sai ka hada sai ka garwaya su da juna sai ya zanto ilimi hada da aiki amma ilimi kadai ba aiki ba tafarkin tsira bane aiki kadai ba ilimi bisa ga jahilci ba tafarkin tsira bane Allah ya sa mun gane ubangiji ta'ala ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi daga adi ibn hatim qala yati ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nazo wajen annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa fi unqi salibun a lokacin a fuskata da cross dina a rataye da shi min zahabin na zinariya fa kala sai manzo Allah ce ya adi itrah anka hadhal watan ya kai adi jefar da wannan gunkin daga wuyanka mana wa sami'tuhu yaqra'u fi bara'a naji kuma annabi na karanta wata aya cikin suratu bara'a ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah qala sai adi yace da manzo Allah amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu wa in harramu alaihim shay'an harramuhu yace a mabiya malaman yahudawa da mabiya masu yawan ibada cikin kirista busu bautatawa malaman su ko masu ibada cikin su amma abin da ya faru shine in sun halatta musu haram sukan bi su akan haka in sun kuma haramta musu halal sukan bi su akan haka su halatta haram su bi su haramta halal su bi su sai manzo Allah ce tilka ibadatu wannan ita ce bauta din dukkan mutumin da zai haramta maka abinda Allah ya halatta maka kuma ka bi shi ya zama ka bauta masa baka sani ba dukkan mutumin da wannan fi dai bautar malami baya nufin kwantawa da yin sujada a gaban sa kadai ya kawo abinda ba addini ba ka bi shi kana cikin sani wannan ya zama nau'i ne na bauta a gare shi dan haka malamai suka ce bin malamai idan an kaucewa tafarkin gaskiya kashi uku ne bi na farko malami ya faɗi son zuciya ko ya faɗi kuskure kuma ka yadda kuskure ne ka fahimta cewa kuskure ne an fahimtar da kai kuskure ne amma ka gwammace gara ka bi shi sama da ka bi gaskiya wannan ko shakka babu ka bautata mishi daidai da mai bautar gunki tsakaninka da shi na biyu malami ya faɗi son zuciya ko ya faɗa cikin kuskure ka gani kuskure ne kana itikadin kuskure ne a cikin zuciyarka ka yadda zancen Allah shine daidai zancen manzon Allah shine daidai amma kuma sai ka bi malamin dan wata manufa taka ta duniyarka da kake son ka samu amma a zuciyarka san cewa kuskure ki kuma kana itikadin kuskure ne suka ce wannan abin da kai sunan shi kaba'irul dhunub daidai da mashayin giya da idan ka tambaye shi me hukuncin zai ce haramun ne amma kuma yasa daidai da mazinacin da idan ka tambaye shi me hukuncin zai ce haramun ne amma kuma yaje zikke wazina daidai da barawon da zaka ce me hukuncin sata zai ce haram ce amma kuma yayi to abin nan da kai baka kafarta ba amma ka je wa babban laifi daga cikin laifuka kaba'irul dhunub kenan kabira daga cikin kaba'irul dhunub na uku shine wanda zai bi malami akan kuskure malami a kan san zuciya, amma shi yana tsammanin malamin a daidai yake saboda karancin iliminsa, karancin fahimtarsa, karancin ganewarsa. To wannan sai malamai suka kasa shi biyu. Na ɗaya daga cikinsu shi ne wanda akwai yiwuwar yadda zai biya gano daidai ko kuskuren malamin a tattare da shi, amma ya ƙi bin hanyar ya gano, kawai ya tsaya akan haka yana binsa a makance blindly. To wannan wato daidai yake da wancan na farko. Na biyu, ba yadda zai ya gane, don kila malamin shi kaɗai ne malaminsu a garinsu ko a shiyarsu ko a unguwarsu, bai ji wani babban da shi, bai gwama maganar wani da tashi ba, yadda zai iya ganewa? Don haka sai yake bin malamin tsammaninsa, malamin daidai yake 100%. Malamai suka ce wannan yana da uzuri a wajen Ubangiji, abin da ya yi ba kafirci ba ne, abin da ya yi ma baya cikin kaba'irin zunubi. Amma daga ranar da Allah ya ganar da shi kuskure ɗaya cikin kurakuran da malamin ya ɗora masa, ya zama wajibi ya bi daidai ɗin ya kyale kuskuren malamin. To haka ake karkasa malamai ko ko mabiya malamai a ilmance. A nan gurin sai ka duba ka ga cewa kai a wani aji kake, a ajin farko ko a aji na biyu ko a aji na uku. Karka manta aji na uku A da B ne, a A ɗin kake ko kuma a B kake, ko kuma tunda larabci muke a alif kake ko a ba'un kake, ma'ana sai ka san a wani aji ne kake ciki. Da haka ya ƴan uwa musulmi, hakikanin gaskiya babu abin da zai tsamar da mutane sai ilimi. Shi ko ilimi, ilimi mai amfani, ilimin littafin Allah, ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma shi ilimi, kamar yadda malamai suke cewa, wato wahadatun mutakamila, ko da yana da bangarori kashe-kashe, takasimat dakhiliya, waɗansu rabe-rabe na cikin gida, ka ce wannan tauhidi, wannan fiqhu, wannan hadisi, wannan ilmul qira'at, wannan tafsiri, wannan tajwidi, wannan mustalah, wannan sira, wannan usulul fiqh, wannan alqawaidul fiqhiyya, wannan aljarhu wa ta'dil, amma dukkanin su yakhdumu ba'dahu ba'dan, sashin su yana hidima ga sashi, sashin su na taimakawa a fahimci sashi. Idan ka dauki ɗaya bangaren ba za ka iya fahimtar sauran ba, sai ka dauka duka, to sai ka fahimci kowanne daga cikin kowanne. Shine wani mai hikima cewa, wani mai hikima yake cewa, khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in, khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in. Abinda wannan magana take cewa, a cikin komai ka dauki wani kaso, amma ka zabi wani abu ka dauki komai a cikin sa. A cikin nahawu, a cikin tafsiri, a cikin balaga, a cikin adab, a cikin sarfu, a cikin mustalah wal hadis, a cikin usulul fiqh, a cikin sira, a cikin tajwidi qira'at, a cikin komai ya zanto ka karanci wani abu ko yaya yake, amma sai ka zo ka dauki ɗaya, kuma sai ka dauke komai da komai a cikin sa. Ma'ana ya zanto kana da specialization kina a ilimi. Lokacin da kake matakin farko na secondary, ana karantar da kai wajen madda 10 ko kasa da haka ko sama da haka, amma kana ƙara yin sama, ana rage masu dawo 4, kana ƙara yin sama su dawo kaza, har a zo a dawo da kai kan wani abu ɗaya wanda shi zaka yi mayata a kai, ka zanto shehun malami a kai, ya zanto shi ne kwas ɗinka. To wannan haka ka'ida take. Babu yanda za a yi ka san tafsiri baka da nahawu, baka da balaga, baka da adab, baka da sarf. Idan ko ka ce ka san su wa an malaminka, dan ba a iya koyon shi daga sama. Shi kuma ilimi ba a gadansa, ana gadan kuɗi. Babanka idan attajiri ne, ya mutu ka gaji kuɗi, gonaki, motoci da gidaje. Amma idan mahaifinka ya mutu yana malami, sai dai ka gaji littattafai. Amma ya za ka yi ka karanta ko ba ka iya karantawa? Ba a gadan ilimi sai ka yi shi. Kuma shi ilimi kana yi shi ne a wurin mutane ‘yan uwanka. Kai ba mala’ika ba zai ke zuwa wurinka, irin da yake zuwa wajen manzon Allah, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wancan ilimi ne ladunni, daga Allah zuwa Jibril zuwa ga manzon Allah. Babu wata wasa a hanya. Amma mu ko duk ilimin yanzu akwai hanyoyi, akwai mutane da dole an san su. In ka san Qur'ani, wai karantar da kai. In ka san hadisi, wai malaminka hadisi. In ka san fiqh, fadi malaminka fiqh. In tafsiri ka karanta, fadi malaminka a tafsirin. Su wane ne malamanka, kuma wanda an san su, sun shahara a duniyar ilimi cewa malaman wannan fannin ne? Ba ƴan kankan ba bane ba. Amma idan wani mai kankan ba da iya surutu ya je koyar da kai, wato mai iya surutu ya koya daga mai iya surutu, wato sanadin gabaɗaya din masu surutu, ma'ana ya zama sanadinka gabaɗaya na masu surutu ne, sanadinka ba na malamai bane ba kenan. Allah sa mun gane. اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سيالله سيالله.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
يريدون أن يدفعوا نور الله بأفواههم سنة سوسة قسم بتي حسكيان الله بأفواههم دباكونا سوسوا واتنسوا لغتكم مالمان يهوداوا دواتنسوا لغتكم ماسو إبادة النصارى سنة سوسة su bice hasken Allah da bakunansu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace dukkan wanda ya san wani abu na gaskiya ya kibi to yana da kamanceceniya da Yahudu dan haka duk ayat da suke magana akan Yahudawa ta shafe shi ta kusa ko ta nesa sannan dukkan wanda ya zabi ya zauna cikin jahilci a cikin al'ummar mu ta musulmai ya zabi ya zauna cikin jahilci wani yana wasa da kwakwalwarsa yake nemi ilimi to yana da kamanceceniya da Krista duk ayat da ke zargin Krista a cikin Al-Qur'ani ko hadisin da ke zargin su ya shafe ka ta kusa ko ta nesa yaushe ne zaka tsira daga tuhumar ayat da suke magana akan Yahudawa daga tuhumar ayoyin da suke magana akan Krista shine idan ka yarda kai ilimi baka zabi son zuciya ba kuma idan ka yarda kai aiki da ilimi wato kar kai aiki da jahilci to a wannan lokacin ka korewa kanka kamanceceniya da Yahudu ko da Nasara Ubangiji yace yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim so suke subbuce hasken Allah da bakunansu wato kenan mai hujja ya kawo hujja su kuma sai su kawo surutu mai bayani ya kawo bayani su kuma sai su tayar da hayaniya wannan lokacin ma idan ana karatu su ce a tayar da rikici a tayar da hayaniya wannan sunnar kafiran da kenan wa qala allazina kafaru la tasma'u لهذا القران والغو فيه سكتي idan kun ji ana karanta alqur'ani kar ku saurara ku yi surutu dan ku ci galaba dan idan kuka bari kuka saurara za ku gane to shi kuma baya san ku gane su kuma ba sa san ku gane to sai ku tada hayaniya to idan ka tada hayaniya kaga babu ganewa an tashi da hayrani hayaya 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 mana kamar yarda alqur'ani wajen surutu wajen zagi wajen ashariya inda ake karanta ayoyin Allah a karanta hadisan manzon Allah a karanta maganganun sahabbai da tabi'ai wani daga cikin shugabannin yan bid'a wanda yazo kwanan nan gare yake cewa idan kun ji ahlus sunna suna karanta alqur'ani ko suna karanta hadisi ko suna wa'azi to iya gudunka iya ladanka kaga anan gurin yana tuhumar hankalinka ya mai da kai mahaukaci domin in ya yarda kai da tsatsai ne sai ya ce to ka saurara ka ji inda ya daidai ka karba inda bai daidai bar musu kayan su in ka ji ahlus sunna na karanta alqur'ani ko suna haddasana ko suna tafsiri ko suna wani abu to tsaya ka ji in ka ji sun fassara daidai ka karba in ka ji abin da san zuciya ne tsantsa kyale musu kayan su idan ya ce maka haka to ya yi girmama hankalinka da tunaninka ya yarda kai da ne irin yadda yake shi da ne amma sai ce da kai in ka ji ana karatun iya gudunka iya ladanka kaga anan bai mayar da kai da ba ya mayar da kai bawa bai mayar da kai bil adama ba ya mayar da kai dabba bai mayar da kai mai hankali ba ya mayar sai ka mara hankali dan me zaka ce iya kace ana karanta qur'ani kuma in fita a guje ana karanta qur'ani kuma in gudu ana jan aya kuma in tashi in yi surutu in yi hayaniya famalahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humrun mustamfira farrat min qatwara bal yuridu kullu min ayyuka me ya same su ana wa'azi sai su gudu sai su kawar da kai sai su juye baya me ya same su ka annahum umurun mustamfira kamar jakuna na daji haka Allah yake jakin daji farrat min qatwara wadanda suke gudu in sun ga zaki ko in sun ga maharbi ma'ana duk wanda yace in ana karanta qur'ani ka gudu ko in ana karanta qur'ani kayi surutu kayi hayaniya ma'ana ya mu'amalance ka da waɗannan ayoyi na cikin suratul mudaththir ka annahum umurun mustamfira farrat min qaswara yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim so suke subbuce hasken Allah da bakunan su wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya haki sai ya cika hasken sa ubangiji ta'ala shike taimakon sunnar annabi ba karfin mu bane ba dabarar mu bace sun fi mu shekaru an riga sanin su kafin a san duk wani malamin sunna to amma kuma sai ake sauraron ahlus sunna ba a sauraron su shi ahlus sunna ba dan fuskar sa ko zanen da ke fuskar sa ba ke sauraron sa saboda abin da yake dauke da shi na ayoyin alqur'ani da hadisai wanda zai fada sai mutane su ji ya dace da fitra da Allah halice su akai, tsarki da Allah halice su akai, fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Abun ba shekaru bane, in ka fadi gaskiya sai abeka, ko baka da shekaru, in ko kai ƙarya kai dabaru da kwane-kwane sai a kauce ma duk girman rawaninka duk shekarunka. Wallahi ba wanda ya kula da kai, haka ne ko ba haka bane? يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وبنجي شين يتولو من زنس بالهدى دشريا ودين الحق دا الدين انقسيا ليظهره على الدين كله دن يتوك كيش أكن دكا الدين ولو كره المشركون كودا مشركي سنكي. دا وبنجي شين هو الذي أرسل رسوله بالهدى, Allah shine ya turo manzansa da shari'a, wa dinil haqqi da addinin gaskiya, shari'a alqur'ani kenan, dinil haqqi musulunci kenan, li yuzhirahu dan ya daukake shi. Lafazin hu wannan dhamirin yana komawa zuwa ga me? Shin yana komawa zuwa ga rasulahu ko kuma yana komawa zuwa ga alhuda wa dinil haqqi? Malaman tafsiri suka yi magana biyu. Magana ta farko suka ce al-dhamir cikin li yuzhirahu yana koma zuwa ga manzon Allah. Ubangiji ya turo manzansa da shari'a da addinin gaskiya, li yuzhirahu dan ya fifita shi annabi. An gane ku? Ala ad-din kullihi, sai zanto ala ahli al-adyan kulliha, akan dukkan ma'abuta wani mai addu, wani mai addini, dukkan wani mai aqida, to Allah zai fifita manzon Allah akan sa. Duk wani sahibu da'awa wanda yazo da wata da'awa ta daban wanda ba musulunci ba, ba tauhidi ba, ba kadai ta Allah ba, to Allah zai fifita da'awar manzon Allah akan da'awar sa, zai fifici manzon Allah akan sa. Shine li yuzhirahu ala din kulli, wadanda suka ce li yuzhirahu yana komawa zuwa ga wato ainihin alhuda, wato kenan alhuda nan dama shine alqur'ani, din alhaqqi musulunci, alhuda alqur'ani. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan, qur'ani kenan. An gane ko? Wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, rahama dake cikin tan qur'ani, haka nan ma rahmatihi qur'ani, haka kuma huda din alqur'ani. Wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan, qur'ani din kenan. An gane ko? Wa hudan wa rahma wa bushra daddi alqur'ani kenan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan. Ina fata an fahimta, dindai alqur'ani kenan. Ashe dan Allah ya daukaki alqur'ani ala dini kullihi, akan dukkan wani littafi na wani addini wanda ba alqur'anin ba, to alqur'ani an fifita shi akan sa. Walau kada al mushrikuna, ko da mushrikai sun ki. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga ummuna Aisha, Allah ya kare da gare ta, qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa la yazhabu al-laylu wan-naharu, dare da yini ba za su tafi ba, hatta tu'ba dallata wal-uzza, har sai an dawo kuma an cigaba da bautar Allah da uzza. Abin nufi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama, yadda da aka bauta Allah da uzza, kuma a ƙarshen zamani kuma a zo a bauta Allah da uzza. Fa qultu ya rasulullah, sai tace ya manzon Allah, in kuntu la azunnu hina anzala Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa law karaha al-mushrikun, ni ko da na kasance ina zaton lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, anna zalika tamman, to addinin ya riga ya cika, shikenan kuma kafirci ba zai sake dawowa baya ba, yazo ya samu wata ta cewa a duniya na dauka idan an cika addinin kuma shikenan. Haka tace da manzon Allah, qala sai manzon Allah ce innahu sayakunu min zalika ma sha Allah, eh addini zai samu daula a banka sa, zai samu yaduwa, zai samu karbuwa iya lokacin da Allah ya so. Summa yab'athu Allahu rihan tayyiba, sannan a ƙarshe Allah ya turo wata iska mai daɗi. Fatuwaffi kullu man fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman, wannan iska sai ta dauke ran dukkan wanda a zuciyarsa akwai gurgudan zarra na imani. Wato wata iska ce mai daɗi da Allah zai turo, ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kiyama zuwan ta, idan ta zo za ta dauke dukkan rayukan mu ne gaba daya. Fa yabqa man la khaira fihi, sai zanto waɗanda za su yi ragowa a cikin duniya sune wanda babu sauran alkhairi su tare da su. Fa yarji'una ila dini aba'ihim, sai su koma addinin iyayensu na da, na gargajiya, na bautar Allah da Usa. abin nufi dai koda kaga wannan hadisi cikin sahih muslim alaƙar sa da wannan aya ita ce ita ayar na nuna lokacin da gaba ta yi gaba da addini addinin zai samu ƙarfi zai yadu amma kuma baya nuna idan ya yadu a ban ƙasa ya dawoma to shikenan a can kusur tashin kiyama kuma Allah zai dauke rayukan dukkan mamane sai ya zanto cewa kafirai ne lilis a ban ƙasa a kansu za a tashi kiyama shi yasa manzon Allah ya ce mafi sharrin halitta a ban ƙasa su ne waɗanda suke rikar masallatai a matsayin wurin binne mutane ko wanda suke rikar kaburbura a matsayin wurin yin sallah masu yin sallah masu masallatai akan kaburbura a makwantai da sunan waliyai daga nan sai wanda kiyama za ta tashi a kansu su ne mafiya sharrin halitta a ban ƙasa Allah tsare mu sai Ubangiji ya ce mu
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
إن كثيرا من الأحبار للي ديوة دقا تكن ما لمن يهوداوة war ruhban da masu ibadar cikin nasaranci da kristanci la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna cin dukiyar mutane ta hanyar barna shine su halatta musu haram ko su haramta musu halal dan su samu wani abu a wajen mabiyansu su boye gaskiya dan su samu wani abu a wajen mabiyansu la ya'kuluna amwalan nas bil batil sannan wa yasudduna an sabilillah suna kautar da mutane daga tafarkin Allah lafazin al-aklu da yace la ya'kuluna amwalan nas bil batil malamai suka ce ubira bil akli amma al-muradu al-manfa'a abinda ake nufi ba wai ci kadai ba suna yin amfani da dukiyoyin wala Allah ta hanyar ci wala Allah ta hanyar tufafi wala Allah ta hanyar abin hawa wala Allah ta hanyar gina gidaje la ya'kuluna ba sa ciyar da su dan yada kalmar Allah a ban kasa ko ba sa fitar da haƙin Allah na zakka a ciki fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi yausha za a yi musu azaba mai radadi yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ranan da za a kona dukiyoyin a cikin wutar jahannama a narkar da su su zama wuta fatukwa biha jibahuhum sai a rinkai musu lalas da su wato ana goga musu su a goshinsu wa junubuhum da sasanninsu gefen dama da gefen hagu wa zuhuruhum da bayansu gadan bayansu sannan a ce da su haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abinda kuka kaskance wa kawunanku fazuqu ma kuntum taknizun ku dandani abinda kuka kasance kuna kaskance shi wato kenan za a narka dukiyar tumaki ne shanu ne wanda baka bayar da zakarsu ba kudade ne na gida na waje daloli stalin pound sefa nairori baka fitar da haƙin Allah a cikin su ba ko menene za a tara su gaba ɗaya a narka su a cikin wuta fatukwa bi hajibahum alkayyu ai shine kamar abin da ake da guga dutsen guga fatukwa sai a rika goga wannan dukiyoyin gashi sun narke da wutar jahannama ajibahum jiba jam'in na aljabhatu goshi kenan wa junubuhum jam'in na kalmar aljamb wanda yana nufin nan sashin da nan sashin wa zuhuruhum jam'in na azharu wato gadan bayan mutum kenan annan za a dinka goga dukiyoyin nasu malamai suka ce me yasa aka ke bance waɗannan bangarori da ambato fuska aka ce duk wanda ya ji dadin dukiya ya ji dandananta akan gane haka a fuskar sa tana kyalli saboda yana cikin yalwa amma bai wa Allah godiya ba game da wannan suka ce sashi da sashi a anan aljihu yake haka zaka yi dan ka fito ko kuma ka ki fitowa da shi haka zaka yi dan ka fito ka bayar ko kuma ka zira kuma ka kame ka ki fitowa da shi shine jibahum zuhuruhum kuma anan gurin ne dukkan wani tufafi na alfarma da kasa ai inda yake daukan ka so mai tsoka shine gadan bayan ka dan haka annan za a yi musu lallas da dukiyarsu, tufafin siliki da na alfahari da boyel da menene mai tsada da ba su fitar da haƙin Allah ba suka moru da shi, za a yi musu lallas da shi a ranar tashin kiyama. A ce ha za ma kanastum li anfusikum, wannan shi ne abin da kuka taskance wa kawunanku. Sannan malamai suna tattaunawa dangane da alkanzu, menene hakikanin alkanzu, shin ɓoye dukiya kawai don na ajiye dukiya ya zama alkanzu, ko kuma ya halatta in ɓoye in dai ina fitar da haƙin Allah? Abin nufi ya halatta in yi ajiya, ya halatta in buɗe akawunt a banki, ya halatta in ina da asusu, ya halatta ina da kadarori in dai na fitar da haƙin Allah? Kowa ya yarda cikin malamai zance wanda yake shine jumhurin malamai shine dalilai na haƙin Allah a ciki baka yi laifi ba. Shi dalilai na shari'a suka nuna, shi dalilai na hankali suka nuna. Abinda aka ce dai ku siyar, an fi komin tsayibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum, kaga min din nan ta bi ziya ce an fi ku ba'dan wa abqu ba'dan, ku siyar da wani abu kuma ku aje wani abu. Don shar'anta zakka ai sai dukiya ta yi shekara, to in ba ajewa ya za a yi ta shekara? In kullun ka samu zaka cinye a rannan, kullun ka samu ka cinye a rannan, ya za a yi ta shekara? Abinda Abu Zarl Ghifari shi ya fahimta cewa in dai ka samu dukiya, ka samu wanda za ka ci a rannan kai da iyalinka, duk abin da ya doru a kan abincin wannan yinin kai da iyalinka, to haramun ne ka ajiye kwana a gida, dole ka bayar ga miskini. Shi a haka ya fahimta. Aka ce meye hujjarka? Ya ce na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana gaggawa, yana hanzari, ya fita daga masallaci. Aka ce menene? Ya ce wani haƙƙin Allah ne a gida na manta ban raba shi ba, nake kokari in je in rabar. Sai ya fahimta karkashin wannan hadisi kenan ba za ka ajiye ko sisin kowa ba a gida, daga dai abincin rannan to na gobe shi kenan ka dogara ga Allah, in goben ta yi ka samu. Haka Abu Zar Ghifari ya fahimta, ya gina wannan fatawar, ya tara mutane a Sham daidai lokacin Muawiya yana gwamna a Sham. Muawiya ya kirawo shi ya ce wannan fatawar ta yi tsauri da yawa, ya ki sai ya kai shi kara wajen Usman dan Affan lokacin yana halifa. Sai Usman ya nemi ya zo Madina, da ya zo Madina ya ce abinda ka fahimta din nan ya yi tsauri da yawa, ba haka ne sauran mutane suka fahimta ba. Ana iya ajiye dukiya in an fitar da haƙin Allah. Shi kuma ce ba wani abin nan, matukar mutum abu ya doru akan bukatar yau, to in ka ajiye ya zama kanzu, ranar tashin kiyama yukuwa tukuwa bi haji bahu hum mujnubu wa zuhuruhum hadha ma kanatum li anfusikum. Usman da amfani shi, to ina baka shawara ka koma wani kauye ka yi zaman ka, dan anan gurin cikin gari zaka tara mutane su bi ka, dan duk wanda yazo da wata fatawa sabuwa akwai masu yayi sai su bi shi ruhu a tafi. To sai Usman ya mayar da shi kauye Ar-Rabza a can ya rayu har ya mutu. Me ya kore shi? Ba wai dan baya jin tsoron Allah ba, yadda baya takawa ba, ya yadda da imaninsa da komai, amma wannan fahimtar sa ta shi kadai zai iya jan mutane karshe kuma su zama fitina ga sauran. Dan haka Muawiya ya kawo karshe wajen Usman, dan haka Usman ya mayar da shi Ar-Rabza. Duk wannan yana cikin sira, duk wannan yana cikin hadisai ko cikin Bukhari ko cikin Muslim ko sauran littafai. Duk wannan idan ka zo karkashin wannan ayar, in kana son ka duba ko tafsirin Ibn Kathir ko waɗansu tafsirai da suke kawo riwaya, duk za ka samu wannan. Wato kenan a cikin rayuwa, in a yanzu na fahimci cewa yin amfani da tabar koda ɗin nan haramun ne, to akwai bambanci tsakanin ni in ɗauke shi ne kadai in yi, da kuma in ce dole sai mutane kuma sun bi ni a kai. In na ware ni kaɗai nake ta yin kayana a gidana, ba tabar koda, babu talabijin, babu rediyo, babu agogo, babu komai, babu wata sallaya ba ta sallah sai buzu sai fata, ba na cin abinci sai a akwashi na itace, ba na shan kunu sai a cikin wato ainihin abin nan gidauniya, sai a cikin duma, ba na amfani da kwano, ba na amfani da footflax, sai a ce to wannan taka ce ta kai kaɗai dai komai gefe kai ta yin kayanka. Amma kira zuwa ga wannan sai ya zama fitina ga al'ummar musulmi. Dauko wani abin da kun yi ijma'i kai da su, kai da su kun yi ijma'i akan ababai 1,000 ko 1,200 ko miliyan, dauko su kai ta kira mu daga sanan da yawa. Me yasa sai ka dauki wanda ka saba musu su duka sai kai kadai? Ina fata an fahimta. Ma'ana idan mutum yayi shuzud shi kadai akan fatawa, to zai je aiki ne da ita shi kadai, yadda Mu'az ya je aiki da fatawarsa shi kadai har ya mutu a garin kauyen Ar-Rabza, a nan ya mutu. Abu Zar kai nake so in ce Abu Zar Al-Ghifari, har ya mutu a can ya mutu. Ba wanda ya cuta, ba a cuce shi, bai cuci kowa ba, bai kawo al'ummar musulmi fitina ba, bai tayar da hayaniya ba. Shi kenan sai aka zauna lafiya. Sannan kuma Allah zai hukunci ranar tashin kiyama. Muna da tabbas ɗin sahabi ne, idan ya yi daidai yana da lada, in ya yi kuskure ma yana da lada, tunda ba dan son zuciya ya yi ba. amma daidaikun mu irin ni irin malam Sa'idu irin kai irina ba lalle bane mu ko mazan to muna da irin wannan matsayin nashi to balla shi mai wannan matsayin ma ba a bar shi ya tallata cikin jama'a ballantana ko ni ko kai ko shi kaga wannan shine ka'ida ta gaskiya dan haka alkanzu ba a kiran abu da suna alkanzu sai abinda mutum ya ki fitar da haƙin Allah a ciki bai fitar da zakarsa ba to ya zama kanzu dukkan mai dukiyar da bai fitar da zakarta ba to za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama wuta a kona shirita hadisi na Bukhari da Muslim kuma ya nuna za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama katab maciji kumurci mai kora aka ta zo ta kanannade mutum ta tale bakinsa tana masa tsartuwa ta dafi tana cewa ana kanzuka ana maluka dan haka kenan dukkan wanda yake akwai zakka bai fitar ba ya tabbatar wannan shine abin da ke jiransa sai fa in ya tuba yayi maza ya fitar da haƙin Allah a ciki wallazina yaknuzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi malami suka ce me yasa aka ce wala yunfiqunaha amma da din wala yunfiqunahuma tunda an ce adh-dhahab an ce al-fidda ai da sai a ce wala yunfiqunahuma amma da din wala yunfiqunaha suka ce akwai ire-iren wannan wajen ainihin wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khashiin amma din wa innahuma tunda an ce as-sabr an ce kuma as-salah wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilayha amma din ilayhima ya ayyuhallazina amanu ati'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu amma din wa la tawallaw anhuma wa antum tasma'un suka ce ga ka'ida ta larabci idan an ambaci ababai guda biyu a iya wadatuwa da lamirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba akwai wannan a larabci sibawaihi yayi magana sa a cikin littafin alkitab yace nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu muhtalifu nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu muhtalifu kaga ya asalin zancan nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin wa ra'yu muhtalifu amma sai shafi raduna radin da ya kawo ta wadatar da shi an gane ku da ire-iren su a cikin harshen larabci sai Allah ya ce wala yunfiquna hafi sabilillahi fabashirhum bi'azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum takrizun wannan shine abinda kuka taskancewa kawunan ku dan haka ku dan dani abinda kuka kasance kun taskancewa kawunan ku manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito yace ta'til ibnu ala sahibiha ala khairi ma kanat za a kawo raƙuma a koro su akan mai su suna tattaka shi suna cikin mafi kamalar siffarsu sun koshi bulbul da su sai a koro su su rinka tattaka mai su idza huwa lam yutifiha haqqaha idan bai bayar da haƙin Allah bane zakka a ciki tafa'uhu bi azla bi akfafiha raquman za su rika taka shi da kofatan su wata atil ganamu ala sahibiha za a koro tumaki da awaki a bisa ga mai su ala khairi ma kanat a bisa ga mafi kamalan siffarsu sun koshi bulbul sun yi kitse sun yi kiba sun yi nauyi idza lam yutifiha haqqaha idan bai bayar da haƙin Allah ba tafa'uhu bi azlafiha wa tantahu bi quruniha za su rinka taka shi da kafafunsu sannan kuma su ruka sokan shi da kafanninsu kala manzan Allah ya ce wa min haqqiha an tuhlaba 'ala al-ma'i kala wa la ya'ti ahadukum yawm al-qiyamati bi shatin yahmiluha 'ala raqabatihi laha yu'ar fa yaqul ya muhammad fa aqul la amliku laka shay'a kad ballagtu wa la ya'ti bi ba'irin yahmiluhu 'ala raqabatihi lahu rugha fa yaqul ya muhammad fa aqul la amliku laka shay'an kad ballagtu manzan Allah ya ce kada mutum ya zo ranar tashin kiyama yana dauke da akuya tana me akan wuyansa ya biyo ne yana cewa ya muhammad wato ya manzan Allah sabaki in tsira ka tete ni mana manzan Allah sai ya ce bismillah amliku laka min allah sai a bana wadatar maka komai a wajen Allah kad ballagtu tun a duniya na isar kai kuma kaji kaki yin aiki sannan mai raƙumi ya zo da katar raƙumi ya dauke da shi a wuyansa kaga baka taba ganin wani mutum ya dauki raƙumi ba amma a kiyama zai faru raƙumin yana kuka fa yaqulu ya muhammad mai raƙumin yace ya manzan Allah ya muhammad wato sabaki ma'ana ka tete ni manzan Allah ce la amliku laka min allahi shay'a kad ballagtu bana wadatar maka komai daga wajen Allah na riga na isar a takeice dai waɗannan ayoyi ya ɗan uwa ko gaba wannan ta aya da sauran hadisan da ake kawowa don fassara ta suna razanarwa suna firgitarwa dangane da dukkan wanda baya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa. To sai mu dakata nan abinda ya zama daidai, Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Sai mu tsaya.